بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 19 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Maris shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna Dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna cikin suratu al-mutaffifin wannan shine darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki kalla innahum rabbihim yawma idhil lamahjubun arama bismillah a'udhu billahi minash
shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
نعم الله يساك على الخير الله يجزيك بدل شيء وكلا بهاك ابن يكبا ان in innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun lallai su masu yin tawaye mudu da ƙaryata lahira da cewa wannan zancen na alqur'ani ƙarya ne innahum lallai cewa su an rabbihim daga ganin ubangiji su ranar alkiyama yawma idhin a wannan wuni lamahjubun su abun katangewa ne thumma sa'annan kuma innahum lallai su din lasalul jahim wallahi masu shiga jahimu ne su thumma sa'annan kuma yuqalu a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tukadhibu wannan shine abin da ku kasance kuna ƙaryatawa Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana mana wato abin da zai faru ga waɗannan mutane masu takfifi masu ƙaryata Allah masu ƙaryata sakon Allah madaukakin sarki da ya ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka yi muƙabalar abin su waɗancan mutanen kirki innal abrara la fi na'im waɗanda muka ji a baya cewa ga ni'imominsu za mu zo mu ji su kuma a gaba kuma cewa za su samu hukunci mai sauƙi za su samu gafara za su samu rahama za a yi musu sassauci za su ga Allah to ni'ima mafi girma da 'yan aljanna za su samu ita ce ganin Allah madaukakin sarki kamar yadda nasoshi suka nuna kamar yadda malamai suka yi bayani wanda idan ma sun ga Allah din Allah ka sa muna cikin su to za su manta duk wata ni'ima ta duniya ta lahira yarahul mu'minuna bighairi kayfin fa yansawna an-na'ima idha ra'aw, idan suka ga Allah sai su manta ma duk wata ni'ima ta aljanna, sai zama ba komai bace an kwatanta da ganin Allah. Waɗannan su kuma da suka yi kafirci suka yi fajirci, saboda su ma za a yi musu azaba mafi girma da za a yi musu shine a hajjabe su, a sha makance su daga ganin Allah ba tare da an ba su dama ba. Wannan shine mafi girman abin da Allah zai musu na tsiya da za su ga murita a lahira. Shi sa Allah ya ce kalla a'aha, ai ba haka abin yake ba, ba yadda suke lissafawa ba ne, ba yadda suke faɗa ba ne, suna cewa ƙarya ne, suna cewa maganganun mutanen da ne, ba haka ba ne. Innahum lalle su an rabbihim yawma idhin lamahjubun, lalle za a katange su daga ganin Allah a ranar alkiyama. Al-Imamu Zajjaj yana cewa هذه الايه دليل على ان الله تعالى يرى يوم القيامه, wannan aya tana nuni zuwa ga cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama. Yace walaula zalika lama kana fil ayati fa'ida, in ba a ce haka ba to ayar ba ta da wata ma'ana kin, za a katange wasu, to mafhumul mukhalafa, wasu kuma za a ba su dama su ga Allah. Suwaye za a katange? Sune waɗannan kafirai fajirai. Suwaye za a ba su dama? Sune muminai muttaqai. Allah ka sa mu na cikin su. Haka nan kuma al-Imam Malik ibn Anas Allah ya gafarta mishi yake cewa lamma hajaba a'da'ahu falam yarawhu tajalla li awliyaihi hatta yarawhu, yayin da Allah ya sha makance abokan gabansa maƙiyansa kafirai, ya hana su ganshi, sai kuma zai bayyana ga waɗanda suke masoyan shi muminai, sai su ganshi. Haka kuma Shafi yake cewa lamma sahiba qalamma hajaba qauman bisakhati dalla ala annahu anna qauman yarawnahu birida, Allah ya yi fushi da wasu sai ya katange su ba za su ganshi ba, su ne kafirai, to kuma Allah zai yadda da wasu su kuma sai su ganshi. Babu abin da yasa aka katange su sai kin da suka yi wa Allah da saban Allah da suka yi, su kuma wanda za a basu ga Allah saboda son Allah da suka yi da addinin Allah da suka yi. Al-Imamu Al-Husayn ibn Fadl yake cewa lamma hajabahum fid dunya an nuri tauhidi hajabahum fil akhirati ar-ru'yati, anan duniya Allah ya kaddara musu kafirci da aka yi sha makance su daga hasken biyayyar Allah da hasken tauhidin Allah, a lahira kuma sai Allah madaukakin sarki ya sha makance su daga ganin shi. Wannan aya da ita da wasu ayoyin da ba irinta ba suna tabbatar da ganin Allah a lahira ga mu'minai, wanda Allah yake cewa wani waje wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, cikin suratul qiyama. Wasu fuskoki a ranar suna cikin annashuwa, suna masu diban Allah ubangijinsu. Haka nan kuma hadisai sun zo da yawa da yawa, wanda sun kai matakin hadisai mutawatirai da yawa sosai, waɗanda suke ba da bayanin cewa mu'minai za su ga Allah ranar alkiyama da yadda Allah ya so, bisa yadda ya so a ganshi, ba tare da an yi wani bayani fiye da wanda Allah ya ambata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Saboda haka ga malaman addinin musulunci cikin ahlus sunna, wanda suka yi rubuce-rubuce a cikin aqida, suke karara wannan ka'ida kwarai, suke tabbatar da ita sosai a cikin tabansu cewa muminai za su ga Allah ranar tashin alkiyama, amma ba a ganin Allah a duniya. Ranar tashin alkiyama Allah ɗauki sarki zai ba muminai dama su ganshi, zai yaye hijabin da ke tsakanin shi da bayi, bayi za su ganshi, kuma wasu za su dinga ganin shi kullum a ranar alkiyama har su biyu, wasu kuma sai a mako, kowa dai gwargwadon kusancin shi da Allah, gwargwadon yadda zai samu halin ganin Allah madaukakin sarki. Allah ka sa mu dace. Allah ya ce thumma innahum, kuma sa'annan su din lasalul jahimi, masu shiga jahimu ne, wutan jahimu za su shige ta, ita ce makomarsu, ita ce gidansu, ita ce masaukinsu, wato fajirai da aka ambata, waɗanda suke ƙaryata Allah, suke tauye mudu, suke cewa saƙon Allah ƙarya ne, za su shiga wutar jahimu. Bayan wancan haramta musu ganin Allah da aka yi, sannan sai kuma a saka su a wutar jahimu. Thumma yuqalu, sannan kuma sai a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibu, wannan shine abin da kuke ƙaryatawa. Za a faɗa musu irin wannan magana don a ƙara tayar da hankalinsu, a ƙara rikita su, a ƙara sa su cikin nadama da tashin hankali, a ce musu waqila lahum dhuqu adhaban nari alladhi kuntum bihi tukadhibu, ko za a ce musu ku ɗanɗana azabar wutan nan da kuka sance kuna ƙaryatawa. A wani waje suka ce Allah yake cewa suna fadin waqalu ya wailana hadha yawmuddin, idan suka ji azaba sai su ce mun shiga uku, su ce sun shiga uku sun lalace, lalle wannan ita ce ranar sakamako da ake gaya musu suna kayyatawa. Sai Allah ya ce musu hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun, kwarai kuwa wannan ita ce ranar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, rarrabe tsakanin mu'minai da kafirai, rarrabe tsakanin waɗanda suka yi aikin kwarai da waɗanda suka yi aikin banza, wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa. Za a gaya musu wannan maganganu a wurare daban-daban. Idan muka kalli waɗannan ayoyi guda uku, za su gwada mana cewa an lissafa azabobi mabambanta guda uku da za a yi ma waɗannan kafirai. Abu na farko shi ne azabul jahim, shi ne innahum lasalul jahim, za su shiga jahim. Azaba na biyu shi ne za a yi ta gaggaya musu maganganu masu ɗaci, ana cin zarafinsu, ana tuna musu abin da suka yi, shi ne za a ce musu thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibu. Sannan azaba ta uku shi ne za a katange su daga ganin Allah gabaki ɗaya, shi ne abin da Allah ya fara ambata cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, lallai su abin katangewa ne ranar daga ganin Allah Ubangijinsu. Saboda haka za su haɗu da waɗannan munanan nau'o'in azaba har guda uku. Allah ka tsare mu. Sannan sai Allah ya ce kalla ba haka bane, ba yadda suke faɗi ɗin bane har ila yau. Inna kitabal abrari lafi illiyyin, lallai rubutun littafin da aka rubuta ayyukan mutanen kirki, littafin da aka rubuta ajaloli na mutanen kirki, lafi illiyyin, lallai yana can a illiyyun. Wama adraka ma illiyyun, me ya sanar shaida kai abinda ake kira da suna illiyyun. Allah ya ce kitabun marqumun, littafi ne wanda yake rubutacce, yashhaduhul muqarrabuna, wanda makusanta suke shaida shi. Nan kuma an kawo kishiyar abinda aka ambata, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmin lil mukadzibin. Nan kuma kaga wannan cayin guda hudu sun yi bayanin inda za a aje littafin yan wuta a ƙarƙashin ƙasa, can ƙasa, ƙasa ta bakwai. Sannan kuma aka cike da cewa lalle suna cikin azaba. Sai kuma aka sake kawo su ayoyi guda hudu nan, Allah ya ce kalla a'aha, ba yadda suke faɗan abin ba haka yake ba. Inna kitabal abrar, lalle littafin mutanen kirki, muji suwaye al-abrar, masu tsaida tauhidi, masu tsaida ibadoji na wajibi, masu kulawa da addinin Allah, masu biyan haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah, masu neman gafara Allah daga zunubansu, masu yin nadama daga kurakuransu da sauran lissufofinsu. Waɗannan al-abrar, mutanen kirki, littafinsu da fi illiyyin, yana illiyyun. Kamar za ka yi tambaya menene illiyyun, sai Allah ya ce wa ma adraka ma illiyyun, me ya sanar shaida ku abinda ake ce ma illiyyun? Kitabun marqum, shi ma littafi ne rubutacce, wanda an riga an gama rubuta shi, babu canji, babu gyara, babu rage, babu ƙari. Ruyatul aqlam wa jaffat suhuf, an riga an rubuta duk abin da ke cikinsa. Allah ya ce yashhaduhul muqarrabun, mala'iku makusanta Allah su ne suke shaida akan abin da ke ciki. Kamar yadda zamu zo musu a illiyun, kalmar illiyun jam'u illiyun, illiyun abin da ake nufi da illiyun shine abu na can sama, kamar yadda muka ci sijjinun shine abu na can ƙasa, to illiyun shine na saman saman sama, na can sama. Menene illiyun? Wasu malamai cikin malaman tafsiri suka ce sama ta, wato sama ta bakwai, kamar yadda a ƙasa ta bakwai ne rizabuwa ko warehouse da ake aje littafan zulubai da rayukan kafirai, to a can sama kuma akwai wani kishiyan wancan ma'ajiyar inda ake aje rayukan muminai da littafan ayyukansu. Duk mutum musulmi idan ya mutu za a ɗaga littafin shi gaba ɗaya da ranshi, sai a je a aje a wata ma'ajiya, ga ran ga littafin, ba za a sake bincikarsu ba sai ran tashin alkiyama. Kamar yadda shi ma wancan ga ran shi ga littafin rubutun shi a can sama. Wannan fassara an samu ta daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, aka ce ya tambayi Ka'ab, ya tambayi ainihin wato Ka'ab, ya ce masa menene illiyuna, ya ce makanun fis sama'is sabi'a, wani waje ne a sama ta bakwai,
fiha ko fihi arwahul mu'minina, inda ake ajin rayukan mu'minai. Wannan zance an samo shi haɗi dawo da zakatada da mujahid cikin tabi'ai. Wasu kuma suka ce a'a, qa'imatul arshi, qa'imatul arshir rahman, kafan al'arshir Allah mai rahmani, a jikin nan ne ake ajin rayukan. Wanda an rawaito wannan daga Qatada har ila yau, kuma ya zo a cikin wani hadisi mauqufi cewa idan mutum ya rasu, kamar da makaranta a hadisi marfu'i mun karanta shi a baya, idan mutum ya rasu mala'ikun rahama idan mutumin kirki ne za su zo gare shi suna lallashin ran su cire shi a hankali su na ɗaiɗaye shi a cikin wani kyakkyawan kyalle mai kanshi su tafi da shi suna ratsawa da shi sama bayan sama ana tambayar su wane ne su ce wani dan wane su faɗi kyakkyawan sunansa sai a yi ta cewa kai madalla da wannan rai mai kanshi haka har sai sun tike da shi zuwa sidratul muntaha sun tike da shi wurin ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya bada umarni ya ce to uktubu abdi fi illiyina ku rubuta sunan shi a cikin wannan listin na illiyun sai su dawo zuwa ƙasar al'arshin sai su rubuta sanda za a rubuta mala'iku dukkan muqarrabuna mala'iku makusanta Allah za su taru a wajen su ga lokacin da ake documenting din sunan shi a cikin illiyun shine yashhaduhul muqarrab wato ba za a yi shi a koye ba ba za a yi asirance ba sai an tara duk mala'iku waɗanda suke masu muhimmanci yadda ka sani ana tara manyan mutane za a daura aure ko za a yi shaida akan wani abu ko za a yi wani muhimmin taro su shaida ga abin arziki da ake sai a tara yashhaduhul muqarrabuna sai a tara mala'iku makusanta Allah a lokacin da masu daukar rai din nan da masu rubutun za su rubuta sunan cewa wani dan wane ya ku mala'iku ku shaida Allah ya ce mu rubuta sunan shi anan a ajiya yashhaduhul muqarrab Allah ka sa muna cikin su wasu kuma suka ce al-illiyun wato aljanna ce wata wani sashe ne a cikin aljanna wasu kuma suka ce al-illiyun wani wuri ne wata inuwa ce a sidratul muntaha ko ma dai wanne ne cikin fasara za mu ga cewa wuri ne madaukaki wuri ne a can sama wuri ne wanda yake an tanaje shi dan aje rayuka da littattafai na bayanin mutanen kirki wanda suka cika da imani kuma waje ne wanda za a aje waɗannan takardu ba za a canza su ba mala'iku suna zama shaida a wajen shi zaka ce kitabun marqum yashhaduhul muqarrab Allah ya ci gaba da cewa innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima suna cikin sha'ani da sharholiyarsu al-abrar sune ahlus sidqi wal ta'a waɗanda suka yi gaskiya suka gaskata Allah suka yi biyayya ga Allah waɗanda suna cikin ni'ima aljanna suna cikin inuwa wacce take bata kaucewa wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furshin marfu'a haka dai ga sunan ni'ima iri-iri da aka ambata kamar yadda muka sha magana akai suna cikin inuwa wanda bata gushewa suna cikin wato kayan itatuwa na san ransu abinda suka zaba da naman tsuntsu gasasshe da mata hurain da Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il makrum Allah ya ce jazaa'an bima kanu ya'mal shine ma'anan innal abrara lafi na'im anan an lissafa daga cikin ni'imomin nasu Allah ya ce alal ara'iki yanzurun akan karaga shine al'arika jam'uhu ara'ik yanzuruna suna kallon ni'imar Allah a wani wajen Allah yake cewa humu azwaju alal ara'iki muttaki'un ko da su da iyalansu akan kujeru na alfarma suna kishingide akan waɗannan gadaje da kujeru na alfarma suna kallon kujerun an sanya musu sutura na lu'lu'u na alfarma an sanya musu ƙawanya ta ko'ina ya zo a cikin hadisi Abdullahi ɗan Umar wanda ke cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce inna adna ahlil jannati manzilatan wanda yafi kowa ƙarancin wadata a cikin aljanna laman yanzur ila mulkihi wanda yake kallon abin da ya mallaka wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce in ka ga aljanna za ka ga ni'ima da mulki mai girma mafi karancin arziki a cikin aljanna shine mutumin da idan ya daga ido zai ga fadin abin da ya mallaka fadin abin da yake Allah ya bashi zai ganshi masirata alfaisana tsawon tafiyar shekara 2000 yara aqsahu kama yara adnahu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda yake kallon na kusa haka yake kallon nesa babu mun tsakanin kallon kusa da nesa babu nesa a cikin aljanna yace yanzuru ila llahi fil yawmi marrati wannan shine mai karancin arziki wanda yake ganin Allah sau biyu a rana wannan mafi karanci kenan kaina kuma ga mafi yawa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana bayani game da mutumin da zai zama shine na karshen shiga aljanna wanda sai an shigar da shi wuta an azabtar da shi gurgurdan zulubai shi a nemi a fito da shi maka fito da shi bai da abin da ma zai kai shi aljanna duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce mishi ka tashi ka shiga aljanna ka je ka nemi abin da zaka samu zai shiga yayyawo bai ga abin da zai samu ba sai ya fito ya ce wa Allah to ni dai na duba ban ga komai ba ko ina an gama akifayin gaba daya sai Allah ya ce mishi shikenan tunda baka samu ba sai kuma wuta sai ya fara magiya yana neman afuwa cewa a bar shi zai ji ko ina ne ma zai dade daga nan sai Allah madauki sarki ya kirkiran masa abin da zai samu a cikin aljanna ya je ya gama iya hadama shi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je ya gama iya hadama da dan adam zai iya sannan sai Allah ya ce to an ninka maka su goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine mafi karancin wadata a cikin ɗan aljanna kuma shine ma na ƙarshen shiga aljanna gabakiɗaya bayna kuma ga su al-muqarrabuna da ashabul illiyin da makamantan su haka nan ya zo a cikin suratul yasin ko Allah yana bayanin waɗannan ni'imomi a cikin fadin sa inna ashabal jannati fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun ولهم ما يدعون الله يجزي سلام قولا من رب الرحيم الله يجزي لليان الجنة سنة تكين شغل كويس تكين شأني سكي باسا زمن بنزا باسا رسا أبني أنا تا كيوا أنا كاوا أنا تمور رايوا الله يجزي هم وأزواجهم بسود إيالنسو على في ظلال أتكين إنوي على الأرائك متكئون سنة ما سكيشن جدا أكن kujeru na alfarma akan karaga Allah yace lahum fiha fakihatun za a zuba musu ƴaƴan itace iya sarransu walahum ma yad'un da kuma duk abin da suka bada oda suka ce a kawo nan take za a kawo shi walahum ma yad'un Allah yace salamu qawlan min rabbir rahim ga kuma aminci da ya tabbata a gare su ko da yaushe Allah ubangiji yana ƙara tabbatar musu da amincin kamar da yake ce musu udkhuluha bisalamin ari udkhuluha bisalam haka za a yi ta ce musu ku shiga aljanna cikin aminci cikin aminci to suna cikin aminci suna cikin shagali suna cikin iyalansu suna zaune kan kujeru na alfarma suna cin duk abin da ransu ke so kuma Allah ya ce ya tufa alaihim ghilmanun mukhalladun wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'asin min mai wasu yara waɗanda ba sa girma suna nan kullum a ƴan ƙanana ƴan dugai-dugai suna yawo tsakankaninsu bi akwabin da kofuna na abin sha wa ka'asin da manyan kofuna min ma'in na wani ruwa da ake cewa ma'in wanda mutum shan shi ba zai ƙara jin kishi ba haka dai Allah ya dinga wasafa su a wurare daban-daban da siffar ni'imar da suke ciki Allah ya ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im waɗannan ƴan aljanna da zaran ka kalle su ta'rifu zaka gani ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karatu da ka kalle su zaka ga nadratan na'im zaka ga alaman ni'ima zaka gansu luwai-luwai alama suna cikin ni'ima ba za ka gansu da gashi butsu-butsu ko gansu da kauje a kafa ko da datti a tufafinsu ko da annakiya a wuyan rigansu ko da datti a jikin tufafinsu ko suna wari babu duwan wato yadda ka san dai alamar mutum yana cikin ni'ima da wadata da ka ganshi za ka ganshi lukui-lukui ko an gaisa da shi ka ja nishi kamar na jariri ba za ka ja nishi irin namu na talakawa haka kamar an miƙo maka kadan gari ba za ka ja haka ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im za ka ji alamar ni'ima a tare da su da ka gansu a wasu kira'a suna karanta da tuqrafu fi wujuhi da bambabrin majhul annabara shine al-albaha kwarjini da alaman ni'ima wanda yake faruwa saboda dadewar da mutum yayi a cikin ni'ima kaga kaman ya canza ma gabaki daya ba komai nashi ya canza tunanin shi maganar sa tafiyar sa suturar sa yadda yake kallon abubuwa komai ya canza ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im kin Allah yace zaka ga alaman wato annashuwa da wadata da natsuwar zuci da kyakkyawan kama a tare da su yusqauna min rahiqin maktum ana shayar da su min rahiqin daga wata zuma afwan daga wata giya maktumin wadda aka rufe bakin ta khitamuhu misk a ƙarshen ta kuma akwai almiski wa fi zalika game da wannan faliyata na fasil mutanafisuna masu gasa da guguriyo su dinga gasa da guguriyo wajen neman wannan in muka kalli wannan da kyau abinda zamu lura a nan shine larabawa a jahiliya da farkon musulunci sun san giya suna shanta to amma giya kamar yadda duk wanda ya santa musamman irin ta gargajiya irin da suke sha a wancan zamanin da kuma yanzu wari take yi wani take yi ba kanshi ba sannan kuma ana zuba ta ne a cikin koko ko kwaro ko wani masaki a buɗa haka hangayayyo saboda ka ba ta da tsafta ba ta da nagarta ba a da tabbacin me ya shiga me bai shiga ba shine Allah yake gaya mana anan cewa giya aljanna ba irin wannan bace farko dai a rufe take an yi silin dinta saboda ka babu wani abu da zai shiga sai abin da yake so shiga cikin ta shine yusqauna min rahiqin maktumin za a shayar da su daga wata tatacciyar giya wacce take a rufe sai in an zo gaban su ne za a bude a gaban su a cire sil din duk wani abun sha mai mutunci haka ake ba ba a bari shi haka a bude haka hangayo kamar kofar gari dole a rufe shi a gyara shi rufewa ma na musamman wani ma bayan an rufe a saki kawo wani murfi a rufe a saki kawo wani murfi bayan murfi duk wani abin sha mai daraja kalla da kyau ganin ka tashi sayan shi haka zaka tarar da shi kamar ka ce mutane suna kwaikwayon tsarin da Allah ya faɗa ne a nan yusqauna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk idan aka zo ƙarshen giyar kuma tana da wani test a ƙarshe mai ƙanshi maimakon test din ta da aka sani a nan duniya mai wari ko mun tsada giya idan mutum ya shata da yazo cikin mutane wari za a je da ba za a ji kamar ya shafa tarare ba da mai shan giya da mai shan wiwi da mai shan taba duka mai aikin suna yi wari a nan duniya to amma ita giya aljanna ƙanshi take saboda an sa mata wannan ainihin wato abun almiski a cikin ta khitamuhu misk shine ma'anar khitamuhu misk wa fi zalika Allah ya ce game da wannan faliyatanafasil mutanafis wannan shine abin da ya kamata mutane su dinga gogoriyo wajen neman shi kada su dinga gogoriyo wajen cutar da mutane da tauya ma'auni abin da aka bata a farko kar su dinga kokarin kowa ya ga cewa sai ya tara arziki ta hanyar zaluntar mutane kamar yadda ake gani a aikace kowa ya dinga gogoriyo wajen ganin cewa ya samu damar aikata aikin alkhairi wanda Allah bai nada shi abin da yake ce ma ar-rahiq wasu malamai suna ganin cewa sunan ita kanta giyar ɗaya daga cikin sunayenta shine ar-rahiq kamar yadda ibnu abbas yake faɗa da shi da ibnu mas'ud da qatada arwaito hadisi kamar yadda imam ahmad ibnu hanbal ya rawaito shi daga sahabi abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci giya da wannan suna na rahiqul maktum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma mu'minin saqa mu'minan shurbatan ala dhama'in saqahu Allahu ta'ala yawmal qiyamati min ar-rahiqil maktum duk mutumin da yaga dan uwan shi musulmi mu'mini yaga dan uwan shi mu'mini cikin kishirwa sai dauki ruwa ya bashi ya kosar da shi daga kishirwarsa sawa'un da azumi ne lokacin bude baki ko ba da azumi bane ko a ina ne kaga wani wanda yake jin kishi ka tallafa mai da ruwa har ya sha kishin shi ya tafi annabi ya ce ranar alkiyama Allah zai shayar da kai daga rahiqun maktum daga irin wannan giya mai kanshi wanda take a rufe wa ayyuma mu'minun at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimarin janna haka nan duk wani mu'mini da ya ci da dan uwansa mu'mini daga abinci ya raba shi da yunwa to Allah zai ciyar da kai daga ƴaƴan itatuwan aljanna wa ayyuma mu'minun kasamu mu'minan thawban haka nan duk mu'minin da yake tufa ya ba wannan dan uwansa mu'mini ala uran ya tare mishi tsareicin sa kasahu Allahu min khudaril janna Allah zai bashi sutura koriyar tufa irin ta aljanna wannan Ahmad dan Hanbal ya rawaito shi a shahid a cikin wannan hadisi shine cewa da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saqahu Allahu min rahiqin makhtumin Allah zai shayar da wanda ya shayar da dan uwansa musulmi da rahiqun maktum da aka ce khitabuhu misk muka ji cewa wato kanshin giyar da kuma dandananta a lokacin da mutum yake sha idan yana sha zai dinga jin kanshi idan kuma yazo karshenta zai ji kanshin a karshen kwalbar ko kwanan da ake sha wannan yana daga cikin bambancin giya aljanna da ta duniya giyar duniya ita karshenta wata kila ma irin wannan da ake magana karshenta ma halal da ta zaka gani kasa za a gani a karshen kokon ba wanda yake shan burkutu a insha Allah amma duk wanda ya san burkutu ya san ana cikin sha an zo karshe to da ta ake gani na kasa ko gugubun dusa sannan kuma da zaran ka zauna a mashayar ko wucewa kai ta angon da ake burkutu zaka ji ta dume da wari gaba daya musamman idan rana ta yi zafi rana ta bugi dusan babu abin da ake ji sai wari to haka kuma ita kanta giya ta kwalba da za a faffasa ta zaka ji wurin ya dume da wari to wannan giyar duniya kenan mai wari mai saka maye mai zubar da mutunci wanda ke tara mutun zulubi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya mutu yana shan giya ta duniya to ba zai sha ta lahira ba koda ya tsira koda an gafarta mishi to aljanna ni'imar da za a bashi banda giya ya riga ya share ban sha duniya amma in ya tuba a duniya tun kafin ya mutu to Allah yana iya yafe mishi a kauda kai game da wannan laifin nashi Allah ka gafarta mana gaba daya ita ko giyar lahira to wannan irin kanshin shi take yi wannan irin dadin kanshi shi take yi sannan Allah ya madaukin sarki yace wa fi zalika falyatanafasil mutanafis ibnu abbas yake cewa tayyaballahu khamral jannati fa kana akhir shay'in fiha hatta yuhtama bil miski Allah ya tsarkake giya aljanna sai zama abin da ke karkashin ta karshe shine ana cakuda shi da turaren almiski kamar shine flavor din take tana kanshi na turaren almiski kamar da Allah yake bada labari a cikin suratul muhammad masalul jannatin lati yu'idul muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatan lisharibi wa anharun min asalin musaffa ولكم في ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله يتي كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه الله يتي مثال الجنة وجه أك بيو مؤمني وجه أك باسو يتي وجه تكي أو كذا أنهار من ماء غير آسل كوبنا نروى وند بلالا تي برواني ميسركي wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu da koguna na ainihin wato nono wanda dandanan shi bai canza ba fresh ne kamar yanda aka taso shi wa anharu min khamrin da kuma koguna na giya ladzatan lisharibina wanda yake mai dadi a gurin masu sha yayin da giyar duniya ko akwai mai daci ma kuma an ce ta fi daci ta fi tsada to ta aljanna da'i gare ta ladzatan lisharibina ga masu son su sha wa anharun min asalin musaffa da koguna kuma na zuma tatacciya Allah ya ce wa lahum fiha min kulli thamarati yan aljanna suna da dukkan nau'o'in ƴaƴan itatuwa wa magfiratun lir rabbihim kuma suna da wata mamakin gafara mamakon gafara daga ubangijinsu kamar huwa khalidun fil nar za su wanzu aljanna kamar yadda dan wuta zai wanzu a wuta wasu kuma alhamiman su kuma ɗan wuta sai a dura musu wuta ta ruwa tafasashe faqatta am'aahu sai ya tsitsinka hanjin su Allah ka kafata ma Allah yace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisu to game da wannan ai li ajali hadha an-na'im al-'azim dan wannan ni'ima mai girma falyatanafasil qawm mutane su fara guguriyo kowa ya fara gasa ta neman sai ya kai ga wannan abin da ake cewa at-tanafus shine ma yanfusu fi qalbil mar'i abin da yake maka damuwa wanda kake so ka damu kana so ka same shi zaka yake ce mishi annafis abu mai daraja ash-shay'un nafis shine abin da kake so wanda koda yaya kana so ka cin mishi kana so kuma ya zama yadda wasu suka samu kai ma ka samu shine annafis kowa yana son misali ya samu wadata ya samu karbu da talan arziki ya samu rayuwa mai kyau ya samu ingantacciyar lafiya ya samu zuriya ɗanyi ba ya samu ambato kyakkyawa a cikin mutane wannan shine annafis abubuwa masu daraja wanda ɗabi'an cewa kowane mutum yana neman su kowa yana neman wannan abubuwa saboda darajar su to na lahira shine wannan wanda munafasar shi ba ta hana wani ya samu Allah ya yi shi da fa'i yanda samun wani bai da alaka da nawa koda wani ne ya koya maka in zaka samu ba zai rasa ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda dai ya koya wani aikin alkhairi to zai samu ladan shi na koyar da alkhairi da ladan masu aikata alkhairi ba tare da an rage ladan su an bashi ba ba tare da an rage ladan shi an basu Allah zai ba wa kowa ba tare da an ɗiba wani ba saboda haka munafasa anan ba tana nufin gasa irin yadda mutane suke a bun duniya na jin haushi da takeici da hasada wani ma hadda asiri hadda sharri da makamantan su ba haka ake yi ba a in ka gonna aikin alkhairi to kai ma tashi kai aikin alkhairi kar ka kasa yi kaga wannan sadaka wani na kyauta wani na biyayya iyaye wani na sallah na hadda alqur'ani kai ma kai tunanin cewa to me zai hana na iya wannan aikin ni wani irin marar tunani ne da ina ganin wane tare muka taso da shi gashi yana yin kaza ni na kasa wane yana taimakon iyayen shi ni na kasa taimakon nawa bari in tashi in taimake su bari na hoɓɓasa shi ne wafi zalika falyatanafasu mutanafisu wane yana kokarin ciyar da mutane da azumin nan bai kai ni arziki ba amma ni na kasa kai bari in ba kai na faɗa wafi zalika falyatanafasu mutanafisu ji yadda yara ƙanana suke zuwa ana sallar dare da su ana tahajjudi na fi su ƙarfi na fi su buƙatar wannan sallah bari ni ma in tashi in je wafi zalika falyatanafasu mutanafisu wane yana ɗauka ɗawainiyar iyalan shi suna karatun addini da na boko ya zan ban na wasu lalace bari in tashi in yi ƙwazo wafi zalika falyatanafasu mutanafisu wa ala zalika faqis duk abin da kaga wallahi na alkhairi to ka tashi kai kai ma za ka iya ka tuna me yasa yake yi kar kai mai hasada kar kai bakin ciki kar ka shiga damuwa a kai ma ka tashi ka gwada shi ma mutum ne irin ka min damin wa lahmin dan adam ne jini da tsoka ne a jikin shi ba wani mutum ne supernatural irin ka ne sai ka tashi kai irin abinda yake yi sai ka samu alheri din wanda yake samu Allah a wurin yana cewa irin wannan aya cikin Saffat limithli hadha falyamalil amiduna ga irin wannan masu aiki su tashi su yi aiki ko sahabbai haka suke idan suka ga wannan aikin alkhairi sai su tashi su yi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya baki mutanen ash'ariyun da suka zo sai ya gansu suna cikin damuwa da talauci da wahala ya gabbun kaya da alamar yunwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai da abin da zai ba su sun same shi a yanayi babu komai a hannun shi ya shiga cikin damuwa ya shiga gida ya fito ya shiga gida ya fito aka rasa kuma wanda zai fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ni sai da annabi ya ce wa zai taimaka waɗannan mutanen ya taimaka musu da komai ne sai wani talaka ya tashi ya je gidan shi ya ɗebo da biyo cikin tafanin shi sai ya kawo sai ya zuba ya ce ya manzo Allah ban da komai amma ga abin da zan iya annabi ya jinjina mai ya mai godiya ya ce Allah ya saka maka da alkhairi to daga nan sai kowa ya faɗaka sai sabai kowa ya dinga rugawa gidan shi yana kawo abin da zai iya kafin a ankara an tara himin abinci na dabiyo an tara kuma himin kaya na sutura a lokacin annabi yake cewa wato man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya yi aikin alkhairi ya tuna wa mutane wani aikin alkhairi ko ya kawo musu wata sabuwar dabara ta aikin alkhairi zai samu ladan su da ladan da ladan aikin sa da ladan aikin su to sabai haka suke yi in sun ga wannan aikin alkhairi sai su fata haka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake fada wa alladhina idza atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu wa ayruhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yufikuna wanda zasu suna so su tafi yaki ba su da komai ya manzo Allah ga maza mutaje yaki ba mu da komai Annabi ce ku yi hakuri banda abin da zan ba ku sai suka tafi suna kuka da sahabbai masu kudi suka ga haka sayyidina Usman sai suka kawo dukiya da abun hawa da abinci da makamai da guzuri da abin da za a bawa iyalai suka ce a ba waɗannan su tafi jihadi Annabi ya ji dadi Allah ya ji dadi ya ce to an gafarta muku Usman da abin da kai babu komai talakawa suka ga masu kudi suna taimako suna sadaka suna ciyarwa suna taimakon marayu da zawarawa da dangi sai suka shiga damuwa su ba damuwar su irin damuwar mu bace a ce ai kudin ma na yankan kai ne ko na sata gwamnati ne a ya za a yi su kuma su yi wani aiki irin wannan sai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ƴan uwan mu masu kudi muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi muna kiyamul layli suna yi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma sun wuce mu su suna sadaka da dukiyar su ya manzo Allah ka koya mana abinda zamu dinga yi mu kamo su sai Annabi ce to ku dinga subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah kamar da yake a bayan sallah sai suka je suna yi sai masu kudi suka ji labari sai su ma suka kama yi sai talakawa suka sake kuma manzo Allah suka ce to ya manzo Allah ka hana su yin nan Annabi ya ce a ba zai yi ba zalika fadlullahi yutihi man yasha mata suka nada wata mata mai suna Asma'u bintu Yazid ibn Sakan ta tabi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzo Allah mu mata muna da korafi kai annabi ne da Allah ya aika wa kowa ba na maza ne kawai ba amma maza su zo sallar jami'i kullun su biyar su sallar juma'a kullun a baku a tafi da su jihadi kullun su kake wa karatu mu ko muna gida ta ya za a yi mu samu irin ladan da suke samu su ba feminism suke cewa wai sai sun fito ba a'a ya za a yi su samu irin ladan kawai ba tare sai sun fito da matan yanzu suke so su sun fito ba sai annabi ya ce to ku je gida ku kula da iyalan mijin ku yi musu alheri ku kula da dukiyar shi in baya nan ku rike mutuncin kanku idan kuka yi wannan ayyukan gida da kuke na yau da kullun Allah zai ba ku irin ladan da yake ba maza su je jihadi a shahid a cikin waɗannan sun dan shine za ka ga sahabbai kullun kokarin su ya za a yi su kamo irin aikin alkhairi da yan uwan su ke shine kokarin su wani na aikin alkhairi ya za a yi na kamo amma kai yanzu daga zaran ka ji ana musabakar Qur'ani ka ce ƙarya ne riya ne bai kuka ce ya za a yi nima ne haddace Qur'ani yanda yaran nan ya haddace ka bar shi riya yake yi ikhlasi yake yi shi da Allah shi amma ka ga yaro dan shekara kaza ko yarinya dan shekara kaza ka haife ta wata kayi jika da ita wata ka girme ta hala in tsabu kwakwalwa ne ma ka fita ya aka dace alqurani ci kai ni ma sai na shiga haddan ka kama hadda ko ka haddace ko ka mutu baka haddace ba kana cikin yi duk ɗaya ne ana salat tahajjudi ka ce ƙarya ne bid'a ne ba kyau saboda baka yi alqurani ba me kuka ce to ni bari in je ne wanda zan iya in ba zan mutu tahajjudi ba bari in zauna a daki na ne ta tasbihi ne ta salatin annabi ne istighfari ne sallar raka'a biyu ya ishe ka kai kuma ka bar su ko masu karfi su tahajjudin su amma su kake sai ka kawo shuba sai ka kawo fitina a cikin addini kaga wannan ta sadaka da dukiyar sa ce ai ƙarya ne ai kudin gwamnati ne ma ai kudin sata ne ai kaza ne ai kudin yankan kai tashi zaka ka nemi naka kai sadaka ibn mas'udin mun ji cewa matar shi da tana bashi abinci da shi da ƴaƴansa yace ta bashi zakka ta ga kaman ya zake ta je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaya annabi yace shi yafi kowa cancantan ki bashi zakkaki duk da haka amma sai yayi wa kanshi fada sai ya tashi ya fara neman na kansa sai da aka wayi gari shi ma yana yin zakka saboda kan daga wani ya samu kuɗi yana aikin alkhairi sai ka tashi kai ma ka nemi kwazon samun kuɗin ka aikin alkhairi ko ka samu kai ko baka samu ba ka mutu dai kana nema to haka ake so shine ma'anar wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu a cikin irin wannan masu gogoriyar neman lahira su tashi su gogoriyo kowa ya tashi tsaye ya nemi lahira annabi yana cewa ala inna sil'atal lahi ghaliya lallai abun siyarwan Allah yana da daraja shine aljanna inna allaha yashtari minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljanna tana da tsada tsarinta shine ka tashi kai aiki don Allah ka nemi ainihin aljanna a wurin Allah Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa mizajuhu min tasnim abinda ake yin mixing gear da shi ta aljanna ana yin mix din ta ne wato in an tashi hada ta ruwan da ake zuba mata a hada ta a gama yin diluting dinta min tasnim daga tasnim tasnim malamai suka ce shine ruwa mafi daraja a aljanna shine abin sha mafi daraja a aljanna ya zo a cikin wani asari cewa wani idan ruwa ne wanda ke wani waje na musamman a ƙarƙashin al'arshin Allah wanda anan ake ɗebo ruwan da ake hadawa a yi giyar ta aljanna wanda kuma ruwa ne da bai taɓa samun datti ko ya lalace shine tasnim ainan wa mizajuhu min tasnim Allah ya ce ainan wani idan ruwa ne na ban mamaki yashrabu biha almuqarrabuna wanda makusanta Allah suke sha daga gare shi to anan akwai abun lura ana ɗiban ruwan ana cakudawa da mahadin giyar ana yi ma wasu giya masu shan giya domin mun ji cewa lisharibi ne ita giya ga masu shanta kenan ba kowa ne yake shanta ba aljanna tunda akwai da za a hana sha saboda sun sha a duniya shi za aka ce ladzatul lisharibi ne akwai kuma wanda wataƙila baya ra'ayinta walahum fiha ma tashtahil anfus wa taladdul ayun wani bai ra'ayinta wani kuma matsayin shi ya wuce matsayinta to sune almuqarrabuna su almuqarrabun wannan ruwan shi suke sha zuriyan shi ne abin shan su wato su masu shan giya aljanna za a ɗebo musu a cakuɗa musu da sauran mahaɗi a yi musu giya su kuma almuqarrabun makusantan Allah wato annabawa da manzanni da shahidai da sauran salihan bayi makusanta da waliyai da siddiƙai su shi suke sha zallansa kaman zanzan ne misali da wanda yaje tsaya a bakin rijiyar a harami ya sha yayi gyatsa ya jika jikin shi dan umara da kai da aka zo da lita biyar aka dan tarfa maka a cikin abin da ake bayar magani din nan aka san maka kasha 5 mils ko kuma ma a zo yadda ake yi da sai a kamfata a cikin bokiti a dinga bi gida ana sha kaga falaloku ba ce daya ba zai yi a ce matsayin ku daya ba ko kai dai ka sha sirki kenan za a ce ka sha sirkin zanza amma shi wanda ya sha a can daban ne kullun ya sha iyasar ranshi to haka almuqarrabuna su wannan ruwan na tasnim shi suke sha ko da shi isa da suka bukaci ruwa shi za a ba su shi ake aje musu a wuraren bukatar su a cikin fridge din su da cikin robobin shan ruwan su ko mazubai na musamman na alfarma duk da suka waka shi suke gani baya kakkautawa baya tsayawa su kuma masu shan giya su kuma sai a ɗebo giyan sai a ɗebo wannan ruwan sai a yi mixing da shi wa mizajuhu min tasnim kaga shi ma ya zama na alfarma ke ita giyar ta zama ta musamman ba kamar sauran gamagari ba kamar yadda wancan ruwan da aka cakuɗa shi da zanzam a yanzu ya fi sauran ruwa gamagari asali ma malamai suna ganin duk ruwan da aka cakuɗa shi da zanzam shi ma zanzan ne zanzan ya galabace shi kamar yadda Abdul Musa Abbad yake faɗi wannan dai wata magana ce kuma daban almuhimu shine idan aka ba mutum wato ruwa mai daraja wannan yana nuna an girmama shi da inda ka je akwai wanda ya zo bakunta za a ba shi ruwa mafi alfarma a inda ya je gwargwadon darajarsa wani kuma in ya zo ba zai samu irin wannan ba wataƙila a ba shi na ƙasa da wannan wani ma in ya zo ko ruwa ba za a ba shi kowa gwargwadon girmansa da darajarsa gwargwadon tarbar da za a yi masa to haka aljanna ma akwai wannan bambance-bambancen su almuqarrabuna za a ba su wannan ruwa na tasnim shi ne ma'anan ainan yashrabu bihal muqarrabu wani ruwa ne wanda makusanta Allah suke sha malaman lughal arabiyya masu kula da i'rabin alqur'ani sun yi magana anan game da me yasa aka yi ma ainan nasaba da zance ne ga magari da me yasa ba a ce ainun ba aka ce ainan wasu suka ce an mata nasaba ne da wani abu a can baya wanda za ka lissafa shi a can baya da cewa taqdiruhu shine can da aka ce tun a baya yusqawna min rahiqin maktum kitabuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun a ba nan ba a kaddara da cewa a ainan yashrabul muqarrabuna biha khamrahu wato wani idan ruwa wanda masu kusanci da Allah suke shan ruwan su da shi to abinda yayi mata nasaban shine nusiba alal hal wato alhalin suna sha wasu kuma suka ce an yi mashi nasaba ne da yusqauna yusqauna shine ya mai nasaba sai dan mansubi ne da yusqauna to haka lafazin bihada aka ce me kun ainan yashrabuha sai aka ce ainan yashrabu bihal muqarrabuna domin yashrabu yana iya ta'adda kai tsaye bai bukatar harfin jarra sai aka ƙara biha shine ake wannan takadirin cewa ainan yashrabul muqarrabuna biha khamrahu su makusanta Allah sukan sha giyar in suna so ko bayan sun gama shan giyar su sha wannan lafiyayyen ruwan su wanke giyar shi shine ma'anar yashrabu biha wato su sha giyar kuma su sha ruwan bayan shan giya dan in ka sha wani abu wanda ba ruwa ruwa zallan ruwa ba har yanzu kana buƙatar kuma ka sha ruwa to akwai wanda in suka sha giya iya abin da za su sha ke akwai wanda kuma bayan sun sha giya kuma za su sha wani ruwa na musamman ya wanke giyar da suka sha daga makogwaronsu wallahu a'lam wannan ne duka lissafi ne na irin ni'imar da Allah madaukake sarki ya tanadar ma 'yan aljanna ubangiji Allah ka samu da cikin su to wannan gabobi suna da fiqhu da yawa da abubuwan lura da yawa da malamai suka fitar daga ciki akwai bayani game da ni'imomin aljanna wanda Allah ya tanadar wa 'yan aljanna daga ciki kuma akwai wannan bayanin da muka yi yanzu cewa aljanna ashe hawa hawa ne akwai bambancin matsayi aljanna kamar yadda mutane suke da bambancin matsayi a wajen biyayya Allah a wajen kyautata alaƙar su da Allah to haka bambancin matsayi yake aljanna idan mutum yana son ta sama to sai ya yi aiki irin na ta sama akwai hadisi da dama da suka nuna bambancin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawarin gida na musamman aljanna ga wanda yake baya yin ƙarya ko da dan raha ko kuma gida ga wanda yake shi kuma ya daina jayayya ko da akan gaskiyarsa amma sai aka bambanta matsayin gidan nasu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawarin cewa Allah ya bashi labarin cewa ranar alkiyama za a ce ma ma'abocin alqur'ani ya dinga karantawa yana hawa bene zai tsaya ne a iya inda tilawarsa ta tsaya to kaga wani zai iya karanta izu kaza ba tare da ya samu kuskure ba gurgudan wannan karfin tilawarta sa gurgudan nisan illiyun din sa to haka dai gurgudo kowa da gurgudan aikinsa kowa da gurgudan matsayinsa a wurin Allah da gurgudan ainihin wato yadda Allah madaukakin sarki ya karba ayyukansa wanda yake nuna cewa abinda ake nema da bawa shine ya tashi yayi kwazo ya nemi mafi girma din wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu sannan kuma mun ji bayani game da suma ƴan wuta da irin tanadin da aka yi musu na azaba na ainihin wato a mugayen maganganu da za a dinga gaya musu da kuma katange su daga wurin ganin Allah wata gaba game da faɗin shi cewa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwal in an karanta musu ayoyin Allah haka ne ayin kuwa ba wannan bace ko idza tutla alaihi ayatu qala asatirul awwalin na'am in ana karanta musu ayoyin Allah sai ya ce zancen mutanen dadi wannan mun ji cewa yana bayyana mana uslubin batattu wajen kokarin karyata alqur'ani ba sa iya kawo hujja gamsasshiya sai dai su ce ƙarya ne to kuma a ɗayan ɓangaren tsoron kada su ƙaryata bai hana a faɗi gaskiya domin waɗannan annabawa da manzanni da aka turo su ba su ƙi faɗa ba saboda tsoron za a ƙaryata a'a sun ci gaba da faɗa ne saboda lokacin da wani ke ƙaryatawa wani kuma zai gamsu shi ma mai ƙaryatawa wata rana idan Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya dawo kan hanya sai ya gamsu sai ya gasgata sai ya tuba sai ya samu tsira a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki to ina ganin bari mu saurara anan daga wannan aya ta ainan yashrabu bihal muqarrabuna idan mun zo sai mu tashi a aya ta gaba insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا wata Allahumma ji absarina wa asma'ina ma bakaitana waj'al al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.